الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 15 ga watan jumadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin ganin damansa ya hada fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa'u Bakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi. Kamar yadda muka sani darasinmu na baya Allah cikin ikonsa ya kai mu ƙarshen littafin Almi'atun Nisawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya na Sheikh Salih bin Abdullahi al-Assaf Allah ta'ala ya mishi rahama. Duba da haka bayan mun kammale wannan littafi kuma za mu ci gaba da karatu insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan yasa muka yi ta tunani akan littafin da ya kamata mu ci gaba da karanta shi domin majalisin ya daure har zuwa lokacin da Allah ya so in Allah ya yarda wannan yasa na yi ta shawarwari da mutane musamman ƴan uwana ɗalibai da malamai na da kuma wasu daga cikin iyaye akan abin da ya kamata mu ci gaba da karantawa. So bisa ga haka abin da ya fi kwanciya min a zuciya shine ya kamata mu yi abin da ake cewa mi'ara koma baya. Koma bayan nan kuma shine mu koma baya mu dan yi polish ma tauhidin mu tukunna. Kafin mu ci gaba da karanta wasu littattafai. Domin saboda sanin Allah da kadaita Allah da bauta yayi karanci a cikin al'ummarmu. Al'amura na shirka da yi ma Allah tarayya ya fantsama kuma yayi yawa musamman cikin iyaye mata. A mafiya yawan lokuta ma idan ana maganar karatun tauhidi da aqida to da yawan mata sukan ji cewa wannan karatun ba nasu bane. Mafiya yawa mata sukan dauka cewa an ce tauhidi an ce aqida to wannan karatun maza ne. Su karatunsu shine hanyoyin mallakan miji da zamantakewan aure da wane ne mafiya yawan wa'azin mata kenan. Wannan yasa galiban ma hatta malaman da suke yi wa mata wa'azi ba su himmatuwa da damuwa wajen ganin yaya za su gyara ma mata aqidansu. Mafiya yawa duk inda aka ce ga taron mata nan za a yi musu wa'azi har masu wa'azin abinda yake zuwa kwakwalwansu shine wa'azi kawai akan zaman aure mafiya yawa. To wannan ba laifi bane dan an yi wa'azi akan zaman aure kuma abu ne mai kyau ayi wa'azi akan zamantakewar aure domin shi ma abu ne da Allah yake so a inganta shi a gyara shi. Amma mafi girma kuma mafi muhimmanci sama da shi shine bangaren haƙin Allah. Kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. Duk abin da mutum ya gyara a duniya in har bayi da gamsasshen tauhidi to babu shakka zai mutu, zai wato rayu a kaskance kuma ya mutu a wulakance, ya shiga wutan jahannama yana abin zargi a gaban Allah ran tashin kiyama saboda ya mutu babu tauhidi ta tare da shi. Saboda haka lallai al'umar mu da maza da mata kowa yana bukatan a koma makaratun tauhidi, a karanta mu mutane wane ne Allah, a san Allah, a san wasu haƙoƙi ne suka keɓanci Allah subhanahu wata'ala shi kadai, da kuma yaya ya kamata inganta ma musulmai aqidar su game da ubangijin su, game da addinin su na musulunci, game da alqur'anin su, game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, musamman a wannan lokaci da wasu daga cikin mutane suke dauka cewa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka hada Allah da annabi waje daya ba tare da bambance tsakanin haƙin Allah da haƙin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Mafiya yawan mutane sukan dauki wannan ba shine son manzon Allah, alhali kuma wannan hakikanin sa kaucewa ne ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk manzon Allah bai koyar da a hada shi da Allah ba. So rashin karatun tauhidi a cikin al'umma wannan shi ya gadar mana da zukatan mu suke ji kamar ba wanda ya san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya hada Allah da annabi waje daya. Wannan ya faru ne sanadiyar rashin sanin Allah da rashin karatun tauhidi da kuma rashin sanin mecece hakikanin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma rashin sanin mecece karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama game da mu'amala da haƙkinsa da haƙƙin mahalici subhanahu wata'ala. Saboda haka shi yasa Allah yake cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushriku, da yawa yawan mutane ba sa da tsantsan imani face koda sun ce sun yi imanin kuma zaka same su kuma suna hadawa da shirka, ba su tsayawa kan tsagoran imani da tauhidi, za su ce sun yi imani amma kuma za su cako da imanin su da shirka. To babu shakka wannan abun mu karanta shi ne kuma mu kiyaye shi sosai. So bisa ga haka akwai babban malami wanda duk mun san sunan shi, a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wanda ya rubuta man littafin usulul thalatha da muke ta karantawa. Ya kamata a ce kowa ya san littafin usulul thalatha, don wanda yake zuwa islamiya ya san littafin usulul thalatha, ya san littafin kitabut tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. To wannan babban malami ya rubuta littattafai da yawa akan tauhidi, daga cikin su akwai littattafai guda 8 wanda yayi su takaitattu, wanda babban malami fadilatu Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan Allah ta'ala ya kara mishi albarka ya sa ya gama duniya lafiya, ya hada su gaba ɗaya yayi musu sharhi a waje daya. Saboda haka ya zamana bayan shi malam Fawzan ya karantar da littafin da littattafan dukan su a cassette a darasi da yake na mako mako, aka samu wani babban malami shi ma da ya tattara su waje daya, wato shine a Sheikh Abdulsalam bin Abdullahi Suleiman. Bayan ya saurari darussan da malam Fawzan yayi, to sai ya yi kokari ya dauki alkalaminsa sai ya kofo sharhin da malam yayi da baki shi kuma sai ya rubuce shi a littafi. Saboda haka sai ya fitar da su a silsilatu sharhir rasail, ya jera su kamar yadda suke. Saboda haka wannan littafi insha Allah ta'ala za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, wannan littattafai guda 8 da matanin shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da kuma sharhin Sheikh Fawzan, dukkanin su mu karanta su ɗaya bayan ɗaya insha Allah tabaraka ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka, Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi, Allah ya tsare mu daga shirka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya. To littafin farko a wannan jerin gwanon shine littafin al-usulus sitta. Wannan littafi na al-usulus sitta zai yi mana bayani akan wasu asalai ko tushe na addinin musulunci guda 6 wanda ya zama dole ya zama wajibi ne ga dukkanin musulmi ya kula da su kuma ya san su. To shine malam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya kawo su, kuma malam Fauzan yayi musu sharhi, saboda haka zamu fara da shi insha Allah ta'ala, mu karanta da matanin malam da kuma sharhin malam Fauzan in Allah madaukakin sarki ya yarda. Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ya sa mana albarka a ciki. Malam Muhammad bin Abdul Wahhab yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam yace jinjina da yabo da godiya su kada tabbata ga Allah Ubangijin talikai, Allah kuma ya dadin tsira da aminci da dadin albarka ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Yace qala ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab imamu da'awati al-islamiyya wa hami himal millati al-hanifiyya. Ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab jagora wajen da'awar musulunci, kuma wanda ya tsaya tsayin daka domin bada kariya ga hanyar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, hanya wacce ta tsayu akan tauhidi da kuma karkace mushirka. Malam yace min a'jabil ujabi, na daga cikin mafi girman ababen mamaki, wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallabi, da kuma manya-manyan ayoyi da za su nuna maka iko da isa na Allah mai mulki mai cin galaba a duk inda ya ga dama. Akwai sittatu usulin bayyana Allah ta'ala bayanan wadihan, wasu asalai, wasu tushe guda shida da Allah ya yi bayanin su bayani fayyatacce a fili lil awam, wanda kowa zai iya fahimta da malamai da waɗanda ba malamai ba. Fauka ma yazunnu zannun, sama da duk yadda mai zato zai yi zato, Allah ya fayyace su filla filla dalla dalla, ya yi bayanin su sama da duk yadda mai tunani zai yi tunani. Thumma ba'da zalika, malam yace amma kuma bayan haka duk da Allah ya yi bayanin nan, za mu ji duk abin da za a kawo da ayan Qur'ani. Allah ya yi bayani daki-daki filla-filla, wadda ya kamata a ce kowane ɗan adam ya fahimci bayanin. Amma malam ya ce abin mamaki, bayan duk wannan bayanan da Allah ya yi, ghalaba fiha kathirun min azkiya al-alami wa uqala ibni adam illa aqallal qalil. Duk bayanan nan da Allah ya yi, malam ya ce amma abin mamaki, da yawa daga cikin waɗanda ake ganin sun fi kowa basira a duniya, waɗanda ake ganin sun fi kowa hankali a duniya, sun kuskure fahimtar wannan abun, sun wuce iyaka, sun sama wato dimuwa wajen fahimtar waɗannan abubuwan, in ba ɗan kaɗan ba daga cikin mutane, kuma su ne mafi ƙaranci. Ma'ana shi ne Allah ya yi bayanin komai na addini daki-daki filla-filla. Duk abin da ɗan adam ke bukata don ya gane Allah, Allah ne, Allah shi kaɗai ne, Allah ya gama bayaninsa, babu abin da Allah ya rage. Amma duk da haka, wasu mutane waɗanda ake ganin ma kamar sun fi kowa wayo da basira cikin ‘yan adam, ba su fahimta ba, sun kuskure fahimta, sun kauce ma asalin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani. Wannan malam ya ce babu shakka abin mamaki ne, abu ne wanda ya kamata mutum ya lura da shi. Malam Fauzan a sharhi yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam yace la shakka anna Allah subhanahu anzala alqur'ana tibyanan likulli shay, babu shakka cewa Allah madaukakin sarki, Allah mai sarki da daukaka, ya saukar da alqur'ani, alqur'ani yana cike da bayanin komai filla-filla. Wa annar rasula sallallahu alaihi wasallama bayyana hadha alqur'ana bayanan shafiya, annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yayi mana bayanin wannan alqur'anin bayani warkakken bayani, bayani mai warkarwa wanda zai cire duk wani dattin da ke cikin zuciyar mutum. Malam yace wa a'zamu ma bayyanahu Allahu wa rasuluhu fi hadha alqur'ani qadiyatu at-tauhid wa ash-shirk, mafi girman abinda Allah da manzansa suka yi mana bayani a cikin wannan alqur'anin shine qadiyan shirka da tauhidi, mafi girman abinda Allah ya yi bayani akai kenan. babu abinda Allah yayi bayani akan shi ya fito da shi daki daki filla filla kamar qadiyyan tauhidi da shirka wanda wannan zai nuna mana cewa duk abinda mutum zai yi to ya sani mafi muhimmanci a wajensa shine tauhidi shi yasa Allah yayi bayani bayani wanda zai kawar da duk wani shakka da kokonto daga zuciyar mutum yayi bayani akan tauhidi yayi bayani akan shirka shi yasa in zamu dauki ayoyin Qur'ani da suke mana bayani akan tauhidi da shirka zamu ga komai Allah yana mana bayanin shi filla filla ta yadda daga ji zaka gane bai kamata mutum yayi ma Allah tarayya ba idan ka dauki sifofin Ubangiji da yadda Allah ya bambanta da ƴan adam daga nan zaka gane duk wanda bayi da waɗannan sifofin to bai kamata ya zama abun bauta ba na farko dai shine duk wani wanda ba Allah ba yana da farko akwai sanda babu shi to tambayar ita ce ina waɗanda suka zo kafin a haife shi mawa suka bauta mawa waye kula da su waye ciyar da su waye shayar da su waye ubangijin su sannan kuma tafiya in tai tafiya zai yi ƙarshe za a wayi gari babu shi to waɗanda za su zo bayan sa wa zai halicce su waɗanda za su zo bayan sa wa zai ciyar da su wa zai shayar da su wa zai kula da rayuwar su ashe duk wanda za a bada farkon tarihin sa an haife shi ranan kaza ga watan kaza ya rasu a ranan kaza ga watan kaza to ya fadi a zama Allah in dai a jarabawan ya zama Allah ne to ya fadi eh in dai za a iya ce ga farkon tarihin sa ma'ana akwai waɗanda suka shaidi farkon sa akwai kuma waɗanda suka shaidi ƙarshen sa to wannan ya fadi nakasa ta gama tabbata a ce akwai lokacin da babu kai za kuma a zo a yi lokacin da babu kai to nakasa ta gama tabbata to inda a ce wannan ne kadai bambancin Allah da bayin sa to ya kamata bawa yayi watsi da bayi ya rike Allah in wannan shine kadai bambancin Allah da bayi ya kamata bawa yayi watsi da bayi ya rike Allah sannan yanzu in ma mutum yana rayi ana bauta mishi yana rayi wasu suna ganin shi ke ci da su shi ke shayar da su shi ke kula da rayuwarsu duk ya gama duk yadda zai yi shahara akwai wanda yana can kungurmin jeji bai san shi ba gaba daya duk shaharar mutum duk yadda ya shahara a duniya akwai wanda za a nuna mishi a ce ga wani ce wallahi shi bai san shi ba to shi wancan da bai san shin ba waye yake kula da shi ashe kenan a yanzu yana rayuwa ma to yana da iyaka yana da limit akwai waɗanda ba su san shi ba kwata kwata kuma duk abinda ka samu ko kika samu kina ganin a'a wane ne ya baki kaza a'a wane ne ya miki kaza wani ya samu sama da wannan kuma bai san wannan wanda ya baki ba bai san shi ba saboda haka ashe kenan ya nuna wannan ya nuna mana bambanci tsakanin Allah da bayinsa to mafi girman abin da Qur'ani ya zo don yayi bayani akai shine qadiyyan tauhidi da shirka shine mafi girma kaga qadiyyan tauhidi da shirka yana gaba da qadiyyan zamantakewan aure yana gaba da qadiyyan komai har sallah tana bayan tauhidi duk abin da za a yi to wani abu yana bayan tauhidi shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo a matsayin manzo bai fara ce a yi sallah a yi zakka a yi hajji a yi kaza ba sai da ya kwashi shekara 13 yana koyar da mutane tauhidi shekara 13 wannan sai yake nuna mana ashe duk abin da za a karantar da mutane in dai tubalin tauhidi bai kafu a kai ba to duk abin da za a karantar da mutane rusasshe ne ko me za a koyar da mutane rusasshe ne kuma yanzu idan muka lura za mu ga ayyukan rashin tarbiyya da ayyukan asha sun yi yawa a cikin mutane ba komai ya jawo yaɗuwar waɗannan ayyukan ba illa rashin tabbatuwan tauhidi a zukatan mutane rashin tabbatuwan tauhidi idan da mutane tauhidi zai tabbata a zukatansu kowa ya gamsu da kadaitakar Allah da bauta duk wannan ayyukan banzan da rashin tarbiyya da waɗannan ƴan bayan garin da ƴan rawan TikTok ne wallahi duk za a neme su a rasa duk za a neme su a rasa amma saboda tauhidi bai shiga zukatan mutane ba, to shi yasa sauran rassan ma ba za su zauna ba. Duk abin da za a gina rushewa zai, saboda babu tauhidi. Allah shi kyauta. Saboda haka mafi girman abin da Allah ya yi bayani a cikin Alkur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a cikin sunnansa shine qadiyyan tauhidi da shirka. Ku nisanci shirka, ku rike tauhidi. Li'anna tauhida huwa aslul islami wa aslud dini. Malam yace saboda tauhidi shine asalin musulunci, tushen musulunci, shine kuma tushen addini. Wa huwa alladhi tubna alayhi jami'ul a'mali. Sannan duka ayyuka kaf suna ginuwa ne akan tauhidi, akan su ake ginawa. Wa shirku yubtilu hadha al-asla. Shi kuma shirka, ita shirka ma Allah, tana bata, tana rusa wannan tushen, tana rusa wannan tubalin. Wa yufsiduhu, yana lalata shi. Wala yakunu lahu wujudun, har awayi gari gaba ɗaya wannan tushen ma babu shi, saboda in shirka ta shigo ciki. Li annahuma amrani mutadaddani wa mutanaqidani la yajtami'ani abadan. Saboda tauhidi da shirka abubuwa guda biyu ne kishiyoyin juna, masu cin karo da juna, wanda har abada ba za su taba haduwa ba, ba zai yi ba. A ce ga shirka ga tauhidi ba zai yi ba. Dole in tauhidi ya fi karfi to zai kori shirka, in shirkan ta fi karfi kuma ta danne tauhidi, amma su haɗu waje ɗaya a wannan ba mai yiwuwa bane, wannan ba zai yi ba. Falidhalika Allah subhanahu bayyana hadha al-asl fi kitabihi fi jami'il Qur'an. Malam yace saboda haka ne Allah madaukakin sarki yayi bayanin wannan tushen a cikin littafin sa a dukkan bangarorin Al-Qur'ani. Fala takadu takhlu suratun min dhikri at-tauhid wa dhikri ash-shirki. Malam yace zai yi wahala ka samu wata surar da ta wofanta daga ambaton tauhidi ko shirka. Duk surar da ka bude na Alkur'ani, ko dai kaga kalman tauhidi da shirkan, ma'ana bayani akan tauhidi da shirkan ya fito karara, ko kuma kafga ya fito cikin bayanan ayan, amma kowace sura sai ka samu tauhidi a ciki, kowace sura. Ai dan a nuna mana musulunci ma shi al ne tauhidi, shi yasa kowace sura sai kaga an fara da bismillahir rahmanir rahim, wannan tauhidi kenan. Yace wan nasu yaqra'una hadhal qur'ana wa yuraddijunahu. Mutane kuma suna karanta wannan alqur'ani, suna maimaita qur'anin, amma duk da haka suna shirka, duk da haka suna shirka. Mutum za a ce maka shi wannan mai 60 ne shi, kullun yana sauka, ko wannan shi mai 80 ne shi, kullun yana sauke izu 60 ya karo sake dauko ya hado da 20, wani mai 120 kullun sai yayi sauka biyu, amma bakin mushriki. Ai duk ayoyin da suke cewa wala tad'u ma Allahi ilahan akhara wala tad'u min dunillahi ila, duka wa'annan ayoyin kaf kullun yana karanta su, amma baya hana shi yin shirka. Wasu ma da waɗannan ayoyin suke amfani su yi tsafi, waɗannan ayoyin da suke ce kar ai shirkan da su suke amfani su yi tsafi. To kaga wannan karatu ai bai amfani ba, karatu bai amfani ba. Saboda haka mutane suna karanta Qur'ani amma kuma basu bar shirka ba, wannan mummuna abu ne, Allah ya tsare mu. Malam yace walakin, sai dai matsalan inda yake shine qalla man yantabihu li hadhal bayan, masu wato kula da lura ma wannan bayanin ɗan kaɗan ne cikin mutane, da yawan mutane ma ba masu lura, da yawan mutane ba su ma kula. Walidhalika saboda haka malam yace tajidu kathiran minan nasi yaqra'una alqur'ana wa yaq'una fi shirki wa yuhilluna bitawhid. Da yawan mutane zaka same su ga karatun qur'ani kan, sun iya karatun qur'ani amma suna fadawa shirka, suna nisa da tauhidi. Sun karanta qur'ani, qur'ani ya shiga cikin kwakwalen su, sun haddace qur'ani fes, wani zai jero ma izu 60 ba kuskure ko guda daya, ko tuntube ba zai ba, zai jero izu 60 triyan triyan tun daga bismillahir rahmanir rahim har zuwa minal jannati wan nas. Amma wani kan ma karshe ma ya maida kansa ma shi din nema abun bauta, ya zama abun bauta, saboda shi shehi ne shi, ko shi wani babban malami ne shi, ko shi maulana ne shi, ya iya karatun qur'anin fes, amma ya zama abun bauta kuma inda matsalan take ita ce mu fahimci wani abu duk inda kaga shirka ya samu wajen zama to ayan qur'ani aka markwada indai la a karanta alqur'ani ta fita fes yadda Allah ya saukar da ita ayoyin qur'anin su fita fes da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za yi shirka ba ba za yi shirka ba amma in dai kaga an yi shirka to sai an markwada ayan qur'ani tukunna ko dai ya zama na qur'anin ayan qur'anin an ba su fassaran da ba su Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba ko a gwamu tsatso a ga ya dai a shigo da son zuciya a ciki amma in dai za a fassara qur'ani qur'anin ya tafi daidai to ba yadda za a yi shirka ba yadda za a yi shirka domin shi Allah madaukakin sarki in yazo bayani akan kar ku yi shirka cewa kawai yake yi wala tad'u min dunillah kar ku kira wani koma bayan Allah kaga yanzu idan aka fassara koma bayan Allah ma'ana kana cira Allah to kowa koma bayan Allah ne kowa tun daga mala'iku har ƙasa tun daga manzanni tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ƙasa kowa ya shiga cikin min dunillahi kowa ya shiga min dunillahi in dai ba Allah bane shi to sunan shi min dunillahi to Allah ya ce kar ka kira shi to yanzu in za a fassara irin waɗannan ayoyin su fata fes ashe zan gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun roko bane shi mala'ika jibrilu ba abun roko bane shi annabawan Allah dukansu ba abun roko bane su to in an tsaya akan kar a roki mala'iku kar a roki annabawa kar a roki kaza wani mai daraja ne kuma da sunan salihin bawa ko walintaka ko shehuntaka zai cancanci roko babu shi babu shi to amma idan aka markwada ayoyin qur'ani ko aka take ayoyin qur'anin ga sunan aka take su da gangan to sai ai shirka ta shigo sai shirka ta shigo kamar mutum ne yanzu sai ya ce maka in yana da bukata shi ba mai bashi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama yanzu wannan in ya fahimci ayan qur'ani ba zai wannan furucin ba ba zai wannan furucin ba duk manzon Allah bai taba cewa shine mai bayarwa ba manzon Allah bai taba ba Allah ma cewa yi da shi a cikin alqur'ani qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da su bana iya mallaka ma kaina wani amfani ko in tunkuɗe ma kaina wata cutarwa sai abinda Allah ya ga dama ni ma bana iya yi ma kaina in jawo ma kaina wani alheri ko in tunkuɗe ma kaina wata masifa duk abinda kaga ya same ni na alheri ko wata musiban da kaga na kauce mata bata same ni ba yace illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama kenan ishara ce zuwa ga cewa shi kanshi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama a wajen Allah yake nema roƙon Allah yake yi dan inda yana bayarwa ai ba zai ce zai roki Allah ba ba zai ce ba sahabbai ma dukansu in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ce ya rasulullah ina da matsala kaza ka roƙan min Allah sayyidina abubakar yace ya rasulullah ka faɗa min addu'an da zan dinga yi a cikin sallah domin in samu gafarin zunubaina inda annabi na gafarta zunubai zai ce ba kana abokina je ga an yafe ma kawai amma sai manzo Allah ya ce da shi ka ce me اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سيكوي مسا غفرة كيري ماي توقع الدون نزا كروك ألا غفرة أما باني كروك ينبا سابر أكا إندا النبي نا غفر تاوى وسي تارى صحبان سكوي سي تشتو ديكم قنايا في مكو أما النبي صلى الله عليه وسلم دا كان سي تايا ya kira yarsa Fatima ya kira gogonsa Umayma ya kira Alu Jafar Alu Aqil Alu Abbas duka ya kira su yace kowa a cikin ku ya kama aiki dan in an je gaban Allah bana iya muku kuma in ba ku je da aiki ba to inda Annabi sallallahu alaihi wasallam na gafartawa ai da ya kira su nan kaf cewa zai dinna sa ku aljanna kaf yace dinna sa ku aljanna wani cikin sahabbai ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala sai ga gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi tambaye ni wani abu sai yace ya rasulullah ina roƙonka makwabtaka da kai a gidan aljanna sai Annabi yace ka roƙi wani abu bayan wannan sai ce ba ni da wata damuwa a duniya da ta wuce wannan. A kaga manzo Allah ka an ce ka tambaya, sai dai ka tambayi can. Saboda haka sai manzo Allah ya ce to in dai wannan ita ce bukatar ka, ya ce to abu ɗaya nake so ka rike, ya ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujud, ka yawaita yin sallah, ka yawaita yin sallah. Kaga kenan ishara ce izuwa ga cewa eh zan iya taimakon ka a lahira, amma ka rike ibada, ka rike ibada. Dan inda shike bayarwa ya ce ta wannan ina ce wannan ni damuwan ka, to an baka. Allah shauta. Amma yanzu kun ga saboda rashin fahimtar tauhidi, Allah ya kawo mu wani zamanin da wani zai tsaya gaban mutane da sunan shehi ya raba su biyu, ya ce wannan nan ya ba su aljanna, nan kuma sai sati mai zuwa. Kuma su tashi suna murna cewa su ga sunan sun zama yan aljanna. A dinga ɗaukan siffan Allah ana ba ma wasu, ana ƙirƙiran ƙarerayi. Ce wai duk wanda ya ji kamshin abincin maulidi shi ma shahidi ne shi. Kamshin ma kafin ka ce an baka aljanna. Allah kyauta. To da wannan ake bada aljanna, ai da dukkan mu yan aljanna ne. Dukkan mu da yan aljanna ne. Allah kiyaye. Saboda haka malam ya ce zaka ga mutane ga karatun Qur'ani amma kuma ga shirka. Ga karatun Qur'ani ga shirka. Wata yanzu za ta zo makaranta da hijabinta a karanta mata Qur'ani, ta karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in ta tashi bukata sai ta tafi wajen wani boka wai da sunan taji wajen malam. Saboda haka wannan mummuna abu ne. Malam ya ce ma anna hadhal amra wadihun fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tare da cewa wannan al'amarin bayani akan tauhidi da shirka abu ne fayyatacce bayyananne daki-daki filla-filla a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma za ga mutane ga karatun Qur'ani ga kuma shirka. Li'annahum yamshuna 'ala al-awa'idi wa ma wajadu 'alayhi aba'ahum wa mashayikhahum. Dalilin da yasa mutane suke ga tauhidi ga shirka, ga karatun Qur'ani kuma ga shirka, malam yace saboda da yawayawan mutane kawai suna rayuwa ne akan abinda suka samu iyayensu da malamansu akai. Iya abinda ya taso ya ga iyaye da kakanni suna yi, to kawai shine addinin gaskiya a wajensa. Abinda ya taso ya ga malamansa suna yi shikenan. Wannan shi yasa za ka ga hatta kafuran Makka da sauran kafurai da annabawa suka musu wa'azi, duk abinda suke faɗi in an musu wa'azi shine inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna. Ce bai yiwuwa mu taso mu samu iyaye da kakanni akan addini kuma mu canza ina. Saboda haka muna nan daram kikam akan addinin iyaye da kakanni, ko da kuwa addinin bata ne. To wannan shine fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa mashayikhahum wa ahla baladihim. Malam yace su a wajensu wai asalin addini shine abinda suka samu iyaye da kakanni da malamai da yan garinsu akai, al'ada kenan, suna rayuwa ne akan al'ada. Wala yufakkiruna fi yawmin min al-ayyami an yata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'ana. Ba sa tsayawa koda sau daya a wata rana su yi tunani su ce kai ya kamata mu yi tadabburin ayoyin Qur'ani, mu fahimci Qur'ani, mu ma mu yi aiki da Qur'ani. Wa ya'ridu ala alaihi ma kana alaihin nas, duk abinda mutane suke kai to su gwada shi da mizanin Qur'ani, hal huwa sahihun aw ghairu sahih. Su gwada shi da mizanin Qur'ani, shin wannan abun a Qur'anance yana da kyau ko bai da kyau, a Qur'anance daidai ne ko ba daidai bane. Mutane ba su haka. Bal akhadhahum at-taqlidu al-a'mali aba'ihim wa ajdadihim. Malam yace sai dai abin da ya faru shine makauniyar biyayya ga iyaye da kakanni, shi ya ɗebe su. Wa'tabaru annal qur'ana inna ma yuqra'u lil barakati wa husulul ajri bitilawa. Sai suke tunanin cewa wai shi alqur'ani iya amfanin karanta qur'ani kawai shine dan a samu albarka, sannan a samu lada wajen karatun qur'ani, amma bayan nan to karatun qur'ani bai da wani amfani a gunsu.
sun dauka kai ana karanta Qur'ani dan ayi albarka walaysal maqsudu annahu yuqra'u litadabburi wal amali bima fi atinanun su wai ba ana karatun Qur'ani bane dan ayi aiki da abin da yake cikin sa ayi tadabburi wanda kuma menene amfanin karanta Qur'ani dan ayi tadabburi ai tuntuntuni akai kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab wannan shine ma'anar sau amfanin saukar da Qur'ani dan mutane su fahimci Qur'anin su gane waye Allah a cikin Qur'ani wannan shine mafi girman dalilin saukar da Qur'ani amma malam yace qalla man yaqra'ul qur'ana li hadhal gharad sai dai masu karanta Qur'ani dan wannan manufan su fahimci Qur'anin su yi aiki da shi ɗan kadan ne sun yi karanci innama yaqra'una litabarruki bihi awit talazzuzi bi sautil qari'i wattarannim abun da yasa da yawan mutane suke karanta Qur'ani shine wai dan su samu albarka ko kuma domin in mai karatun Qur'ani ya karatu a dinga kada kai ana jin dadi ana kai Qur'ani gidan dadi ana ta yada shi amma ba su aiki da abun da ke cikin Qur'ani ba su aiki da abun da ke cikin Qur'ani awli qira'atihi 'ala al-mardha lil-ilaj ko kuma wasu sun dauka ana koyon Qur'ani ne dan in mara lafiya rashin lafiya ta kama shi ayi mishi magani da Qur'ani shi yasa da yawa ma zaka ga hatta masu magani da sunan suna magani da ayoyin Qur'ani kwa ba suke kawai in an kadanta ayan an ga tayi kama da Hausa tayi kama da abinda ake magana kai ko shikenan sai a jifa shi mutum ya zo ya ce cikin sa na ciwo ya ce to ya karanta lalabi safi batsanihi ila yau mai ba sun kafa kaza ya tofa a ruwa ya sha saboda mahukaci da shi kuma ya tofa ya sha wai mai ma'anar lalabi safi batsanihi ne lalabi safi batsanihi wai ma'ana ciwon cikin ya zauna a cikinka ila yau mai ba sun har ranar tashin alkiyama shine ba shi da lalabi safi batsanihi ba da ya mane da ya zauna a cikin ila yami ba sun har tashin alkiyama saboda kai ke yanzu an baki ciwon cikin ya zauna a cikinki dan ya zauna a cikinki har tashin kiyama an baki je ji karanta kafa 50 kuma ki rubuta a ruwa ki sha da yawan mutane abin da suka dauka kenan wa ma yace wa mutane ma ana rubuta alqur'ani wai a wanki a sha ina aka samu wannan karatun bid'a ce kawai irin ta mutane babu inda aka samu saboda haka bismillah ta shigo mana babu inda aka samu cewa wai a rubuta wa mutane alqur'ani su dinga sha ba wanda ya sa kowanne abinda aka karantar da mutane shine a samu ruwa a samu ayoyi na tabarruki da ayoyi ayatu shifa a tofa a ruwa a sha amma a wanke shi a rubuta shi ana wanke shi ya zama tawada yanzu na dauki alli na yi rubutu a jikin nan sai na wanke sai na goge shi dattin allin ya zuba kasa yanzu wannan dattin allin rubutu ne ko datti ne datti ne kuma da baki da fari kan wanne yafi dacewa da kalan sha ne ai fari shi yafi dacewa da kalan sha so da jikin allin makaranta ya kamata a rubuta shi a tattara dattin allin a wanke she bu dacewa da kalan sha amma saboda shirme kalan da mutane ai in dai rubutun zaka sha to sai ka hade da Allah duka to ka ci rubutun kenan da Allah duka zaka hade amma kana wanke shi to ya dawo mi ya dawo da ti kana wanke shi ya dawo da ti to da yawan mutane sun dauka wai wannan shine amfanin Qur'ani ba wai a karanta shi ayi aiki da shi ba a'a ga Qur'anin nan suna karantawa ba su sanin ma'anonin shi sai rashin lafiya ya dame su tukunna sai a zo ana cewa to a wasu ayoyi za mu karanta domin mu sama maganin cuta kaza wanda wannan kuma kuskure ne malam yace amma an yi qura'a lil'amali bihi wattadabburi wassuduri amma fihi a karanta alqur'ani idan ayi aiki da shi ayi tadabburi a lura da abin da ke cikin sa wa ardi ma alaihi nasu ala hadha alquran abujiro da a auna abinda mutane suke kai suke yi na bauta akan wannan alqur'anin a gwada shi da mizanin qur'ani fa hadha la yujadu illa fi qalilin minan nasi to wannan ba a samun shi sai a cikin ƴan kadan cikin mutane malam yace la naqulu innahu ma'dum ba mu cewa wai yau yanzu kwata kwata ba a yin karatun qur'ani dan ai aiki da shi a'a lakinnahu fi aqallil qalil sai dai masu yin karatun qur'ani da wannan manufan sune mafi karanci cikin ƴan kadan din mutane mafi karanci cikin ƴan kadan walizalika saboda haka tajidul qur'ana fi wadin zaka samu alqur'anin a bangare guda wa amala ba'dun nas fi wadin akhar ayyukan mutane ma yayi wani bangare guda la yufakkiruna fi taghyiri abadan ba su ma tunanin yaushe ya kamata su canza dabi'unsu da halayensu yanzu idan ka dauki qur'ani ka auna shi da ayyukan mu ka gani yanzu shin ayyukan mu sun yi muwafaqa da alqur'ani mafiya yawa ayyukan ba su yi muwafaqa da qur'ani mafiya yawa yanzu kawai dauko wailul lil mutaffifina ka dauko zallan wannan ayar ka shiga cikin kasuwannin mu kaga kan mutane nawa za ta hau ka shiga ma'aikatu kaga kan mutane nawa za ta hau ka shiga makarantu kaga kan mutane nawa wailul lil mutaffifina za ta hau mutane nawa kalla ka samu wanda zai tsallake ba mamaki a cikin mutum goma to ayan sai ta hau kan mutum takwas na an samu biyu masu tsallakewa da kyar suma da kyar da haka ake rayuwa haka ake rayuwa yanzu da aka ga misali za ka samu yarinya budurwa a social media ta sanya deepin ta a Facebook cewa tana alfahari da musulunci tana alfahari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana son hijabi amma hoton kan deepin ta babu kogela a jikinta to wannan cewa tana alfahari da qur'anin ina yake ko ita qur'anin ta babu ayoyin hijabi ne a ciki ita ayoyin qur'anin ta bata karanta ayoyin hijabi bane a ciki to haka ake rayuwa yadda kaga qur'anin yayi gefe haka mu ma ayyukan mu sun yi gefe guda amma inda zamu dawo kan qur'ani mu rike shi da kyau to ayyukan mu ya zama na su yi musadafa da qur'ani mu yi koyi da sahabbai yadda za a ce maka in ka karanta qur'ani to ka karanta qur'ani a karance in ka kalli sahabbai kuma ka ga qur'ani da kafansa ka ga qur'ani a aikace yasa sahabbai in sun je musuluntar da mutane idan sun ba su kalman shahada suka ce to ya za mu yi kaza sai su ce da su kawai kunu a misalana kawai ku zubai dodo abinda muka yi kawai ku yi ku zama irin yanzu cikin musulmai mutum nawa ne za a ce masabbin musulunta ku zama irinsu mutum nawa wataƙila ma idan ka ɗauko shi kafiri ka gwada shi da musulmin za ka samu shi kafirin matsalansa mafi girman matsalan shi shine kafirci amma ɗabi'unsa yadda ka san ya karanta qur'ani amma musulmin da shi kuma ya karanta qur'anin ake karanta mai qur'anin ina ba ruwansa abinda muka ɗauka kawai amfanin qur'ani a zo a zauna wajen tafsiri alaran ma ya ja aya malam ya fassara mai kabbara yayi kabbara a tashi a watsi ya abinda muka ɗauka kenan ayi caji masu kabbara da Allah ba da lada duk su gama kowa ya tashi ya kama gabansa Allah ba zai ba da lada ba sai an yi aiki ba dole sai an yi aiki sai an karanta qur'ani an san ma'anan qur'anin an yi aiki da alqur'anin wannan abin da muke karantawa aya ɗaya da kika sani kina tashi gaban Allah Allah zai tambaye ki kin yi aiki da wannan aya wanda bai sani ba kalubale ne wanda ya sani kuma bai aiki da shi ba nan kalubalen tafi girma yace idza kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam in baka sani ba to nan fa bala'i ne in kuma ka sani to bala'in kuma yafi girma saboda wanda bai sani ba ta kila ya aiki ne bisa jahilci wanda ya sani shi kuma jara'a ce yayi ma ubangiji jara'a ce yayi ma Allah nuna ma Allah cewa na karanta amma bazan yi aiki da shi ba kai abin da zaka yi ko
ko gwamna ne ya bada doka gan ka fito gidan radio kace mun ji ba za mu bi ba yi abin da zai ka ai ka san cewa labarin ba zai kyau ba labarin ba zai dadi ba ballantana kuma Allah ballantana Allah ayoyin Qur'ani nan duka muna karanta su amma babu su a jikin mu so yanzu yau inda zamu yi kokari mu maida Qur'anin nan ya zama shine jagoran mu shike kula da rayuwar mu Qur'ani shike nusar da mu inda yace mu tsaya in yace mu matsa da zamu ga rayuwar ta miƙe rayuwar ta yi kyau sosai amma ba lami ba akwai mu akwai son karatu musamman gare ku mata duk inda kaga an yi saukan karatun Qur'ani mutum goma to insha Allah takwas mata ne a cikin takwas din kuma an ciro maka sakamakon jarabawa 1 2 3 mata ne karatun ya shiga kenan an kuma karanta shi yayi daidai amma inda matsalan take ina aiki aikin nan ne matsala to bambancin mu da sahabbai kenan a cikin sahabbai akwai waɗanda sun mutu ba su haddace alqur'ani ba amma ba sa'an mu bane su wajen aiki ba sa'an mu bane su wajen aiki saboda su suna koyan qur'anin ne da ma'anan qur'anin da aiki da shi a tare mu kuma yanzu muna koyan qur'anin ne zalla muna karanta shi ne kawai dan ado dan fashion muna zuwa makaranta ne kawai dan an zo a ce ai wacce ma ta yi sauka wacce ma ta yi kaza a ce eh kaga wacce duk da dai ga yaya amma tana zuwa makaranta amma ina aikin yake babu ina qur'anin yake a cikin mu'amalanta da Allah babu shi ina qur'anin a cikin mu'amalanta da mijinta babu shi ina qur'anin yake a tarbiyyar yayanta babu ita kanta karatun ina yake a kanta a gangan jikinta babu ita kanta babu karatun a jikinta saboda haka iya abin da yake kawai a bagabniya ce kawai da hayaniya wanda kuma wannan kuskure ne babba wajibi ne mu dawo zuwa ga alqur'anin nan mu karanta shi kuma in mun karanta shi mu yi aiki da shi to shine malam yace walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah an yughayyira ma hum alayhi laqamu fi wajhihi wattahamuhu bidh-dhalal inda a ce wani mai jaddada addini ko mai kira zuwa ga Allah zai tsayu akan cewa sai ya canza wa mutane abinda suke kai na karanta Qur'ani zalla ba aiki da shi to zaka ga mutane suna tunkarin sa suna fada da shi suna ma tuhuman sa cewa shi din fatacce ne shi me laifin shi guda daya shine din ya tsaya ya dage ya ce ka inda na in dole sai an karanta alqur'ani an yi aiki da shi ya laifin shi kenan ya ce sai an karanta alqur'ani an yi aiki da shi wattahamuhu bil khuluji ala ad-dini wa annahu ata bi dinin jadidin wa annahu za su tuhume shi da cewa wannan ma ya fita daga musulunci ya ma zo da sabon addini a ce yayi kaza laifin shi guda daya shine ya ce jama'a ku dawo zuwa ga alqur'ani shine laifin nashi ya ce jama'a ku dawo zuwa ga alqur'ani ya ce kama hasala li hadha ash-shaykh nafsuhu kamar yadda shi wannan babban malamin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faru da shi lamma hawala rahimahullah an yarudda an-nasa ila alqur'ani wa ma dalla alayhi alqur'an lokacin da ya dage cewa lallai sai ya dawo da mutane zuwa ga alqur'ani da kuma abinda alqur'ani yake nuni zuwa gare shi wa yughayyira ma hum alayhi min al-adati wa at-taqalidi al-batila kuma ya dage sai ya canza abinda mutane suke kai na miyagun al'adu da taqalidanci makauniyan biyayya akan bata saro fi wajihi wa badda'uhu wa fassaquhu suka tsaya suka ce dan bid'a ne shi ma aka fasikantar da shi aka yi mishi sharri aka jajjefe shi aka ci mutuncin sa aka yi mai duk wani irin cin fuska da za a yi aka ci mutuncin shi bal wa kaffaruhu hazali ma wasu ma suka ce kai wannan mutumin ma ba kafiri ne wanda yace a dawo zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai wannan mutumin ma ya ma fita a musulunci wattahamuhu bittihamati suka dinga tuhuman sa da a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza lakin fil haqiqati hadha la yadhurru wa laysa bighari sai dai a haƙiƙanin gaskiya wannan baya cutar da mai karantarwa kuma ba bakon abu bane ba sabon abu bane har manzon Allah din ma sallallahu alaihi wasallam wanda shi yazo da tauhidin da barin bokanci sai da aka ce boka ne kai sai da aka ce shi masihilci ne bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir suka ce da shi mawaki ne suka ce da shi boka ne shi suka ce da shi masilci ne qalan nasu qalal kafiruna inna hadha la sahirun mubin kafirai suka ce wannan ba komai bane ba ce masilci kawai sihiri yazo da shi wasu suka ce kirkiran labari yayi ya je ya samu wani ne yana rubuta mu yana faɗa masa labaran abin da ya faru a baya shi kuma yana rubutawa suka masa tuhume-tuhume na banza wanda yake ba zai yi amfani ba fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min zalika annabawa an faɗa musu abinda ma yafi wannan lamma aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam min ibadati ghayri Allah lokacin da suka dage sai sun canza abinda al'ummomin su suke kai na bautan wani Allah qila fi haqqil anbiya'i ma qila duk abinda aka ga dama an faɗa ma annabawa fa kaifa bidduati wal ulama to ina kuma ga sauran masu da'awa da sauran malamai shi wanda kai tsaye ake kawo masa wahayin daga Allah an tuhume shi an zage shi ina ga wanda kuma tsakanin sa da wahayin shekara 2000 da wani abu ashe shi ba laifi ba wani abu bane dan an soke shi dan an zage shi fala qarabata fi hadha wannan ba sabon abu bane wa hadha la yanqusu min ajli al-alimi wa da'iya wannan baya rage wani abu cikin sakamakon mai da'awa da kuma malami bal hadha yazidu fi hasanatihi inda Allah azza wa jalla wannan yana ƙara ladansa ne yana ƙara maladansa nauyi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ma yalju bin naqsi ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabahu fa inna hadha yalju alayhi hasali ma abinda suke faɗa din nan to naqasan da aibin zai koma ne ga wanda ya faɗa da wanda ya furta da wanda ya rubuta illan abin zai koma kanshi saboda haka duk inda aka faro za a ce mutane ku bar shirka ku dawo tauhidi to sai an yi rigima da mutane yanzu misali a wannan makarantar da muke zuwa na Malam Goji na tuna lokacin da mu muke zuwa makarantar da uniform ƴan unguwa ba kalan zagin da ba sa yi mana a gabana ina iya tuna lokacin da ake ce idan malaman makarantar za su karɓi kuɗin makaranta a wajen mata suka ce saka musu kuɗin suke akan ƙiljinsu sai malaman su ɗauka a gabana an faɗi wannan magana yanzu da yawan waɗanda suka faɗi wannan maganan iyayensu suna makaranta da yawansu so yanzu in an ce ya maimaita wannan maganan ba zai maimaita ba saboda uwarsa tana makarantar ba zai maimaita ba daka nakasan ta koma kanshi so in an ce faɗa maimaita wannan maganan da ka faɗi da ba zai dai maimaita ba dan ya faɗi wannan maganan kuma zagi ne akan uwar da ta haife shi ba zai yadda ba so duk inda aka faro to dole za a yi rigima da mutane daka duk wannan lokacin an yi ta yi an ce da mun ba za mu kai labari ba akwai wanda wallahi ina iya tuna shi yace a ba makarantar nan a ƙara mata shekara 2 ta mutu babu mamaki kuma an ka binciki tarihin makarantar tun uwarsa tana budurwa makarantar take nan a ce a ba da shekara 2 ba inda za ta je yanzu kusan shekara 10 da maganansa kuma har yanzu yana nan a unguwar to dama haka za a yi tari su mutane abinda suke so kawai don abinda ka zo ka same su a kai to kawai in ka gansu a tsaye ka ce dama Allah ya ce a miƙe in ka gansu a zaune ka ce eh dama haka Allah ya ce a zauna su abinda mutane suke so kenan wanda kuma wannan ba zai yiwu ba domin in har za a tafi akan irin wannan addinin to babu amfanin aiko manzanni babu amfanin aiko su me yasa aka turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine dan dan Allah ya san abinda mutane suke kai din bata ne a zo a canza musu a zo a gyara musu amma mutane ba sa su mutane ba sa su ya ce da kai wai shi addini ai kawai ganin dama ne duk abinda kaga mutun ya dauka kai ka bar shi to da ba sai an turo manzo bai sai kowa kawai ya rayu yadda yake so da ba sai an turo manzo ba yanzu addini ganin dama ne wannan taron da muke yi azumi amfanin shi dama menene taron wa'azin shine a ce miki Allah ya ce ki kaza ba ki yi ki fara Allah ya ce ki bar kaza kina yi ki daina shine amfanin wa'azi to yin kowa zai yi rayuwa da addini ne irin yadda ya ga dama to me amfanin a ce mun Allah ya ce in yi ko a ce mun Allah ya ce in bari me amfanin shi babu amfanin sa bai da amfani saboda haka duk wanda zai yi suka to sukan za ta tsaya ne akan shi sai ya ce ammal ulama ul mukhlisuna wad du'atu ila Allah malamai masu yin aiki don Allah masu kira zuwa ga Allah fala yadurruhum ma qila fihim duk abinda aka fadi da tare da su ba zai cutar da su ba bal yaziru fi darajatihim wa hasanatihim sai dai ma wannan ya kara musu daraja ya kara musu matsayi a wajen Allah walahum qudwatun bil anbiya suna da abun koyi a wajen annabawa wa ma qila fi haqqihim wa mattuhimu bihi da kuma duk abinda aka fadi game da haƙin annabawa da irin mummunan zargin da aka musu wallahu ta'ala yaqulu linabiyhi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki da kansa yake fadi ma annabin sa sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika Allah ya ce duk abinda za a fada maka nan ba bako a ciki ba wani abinda za a fada maka a yanzu face abinda aka fada ma manzannin da suka gabace ka ko me za a fada maka yanzu to ba kanka ne farau ba inna rabbaka lazu magfiratin wa zu iqabin alim lallai ubangijin ka ma abocin gafara ne kuma ma abocin hukuba ne mai girma malam yace fa shaykhu rahimahullah fi hadhihi alkalimati yubayyinu shay'an min hadha al'amri alajib malam Allah ya mishi rahama a waɗannan kalmomin nashi zai mana bayani akan wani bangare na wannan al'amari mai ban mamaki shine annan nasa yaqra'una alquran mutane suna ta karatun qur'ani wa yukthiruna min qira'atihi suna yawan karanta qur'ani wa yaktumunahu ana saukan qur'ani wa yahfazunahu ana haddace alqur'ani wa yurattilunahu ana rera qur'ani yadda ya dace wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfazil qur'ani wa tajwidihi wa ahkamil maddi suna bada muhimmanci sosai wajen kula da lafuzan qur'ani da harfofin qur'ani da tajwidin qur'ani da hukunce-hukuncen madda wa ahkamil idghami wal gunna da hukunce-hukuncen idghami da gunna wal iqlabi wal izhar wal ikhfa da hukunce-hukuncen iqlabi da izhari da ikhfa'i wa ya'tanuna bi hadha inayatan fa'iqa suna ba mu wannan muhimmanci mai matukar girma sosai wa hadha shay'un tayyib wannan abu ne mai kyau in an tashi karanta qur'ani a karanta shi da kyau a rera shi da kyau inda ya kamata ayi gunna ayi gunna inda ya kamata a jamar da a jamar da a karanta alqur'ani karatu mai kyau wannan abu ne mai kyau walakinnal ahamma wal maqsuda laysa hadha sai dai abu mafi muhimmanci da kuma maqsudin karatun qur'ani ba shine wannan ba ba shi bane al maqsudu tadabburul ma'ani menene manufan karatun qur'ani shine tadabburin ma'anonin qur'ani wattafaqquhu fi kitabillahi azza wajal da fahimtar littafin Allah mai girma da daukaka wa ardu a'malina wa a'malin nasi ala kitabillah da kuma duk abinda muke yi da abinda sauran mutane suke yi mu yi kokari mu daura su a bisa mizanin littafin Allah hal hiya muwafiqatul likitabillah aw mukhalifa sai mu duba mu ga ayyukan mu da ayyukan sauran mutane yayi daidai da littafin Allah ko kuma ya saba ma littafin Allah hadha huwa al-matlub wannan shine abinda ake nema an nusahhiha awda'ana wa an nunabbiha ala akhta'in nas shine mu gyara inda muka yi sakaci mu gyara inda muka bata sannan mu lura mu kula da kurakuran mutane la bi qasdi at-tashhiri wa qasdi an-naili minan nas ba wai da nufin wai mu shewa mu yada kurakuran mutane ko kuma mu ci mutuncin mutane ba bal bi qasdil islahi wan nasiha manufar nasiha da kuma gyara wannan shine mu karanta qur'ani dan mu gane su waye akan fata ba wai dan mu fito mu ce da wane kafirai bane da wane a'a damuwar ita ce tunda Allah ya ce duk wanda ya aiki kaza kafiri ne duk wanda ya aiki kaza kafiri ne to ya za a yi mu nisanci wadannan ayyuka mu karanta Qur'anin dan mu yi aiki da abin da yake cikin sa to wannan shine abin da ya kamata mu koma zuwa gare shi kuma shine muqaddiman malam da kuma sharhin da Sheikh Fauzan yayi mishi wanda insha Allah ta'ala akan shi zamu takaita sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi akan al-aslul awwal abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kafin mu tashi kan na manta ina so in kara jan hankalin mu da cewa duk wanda za ta shigo nan da Allah ta taimake mu ta taimaki kanta ta kashe waya domin saboda idan ana karatu ni kwakwalwa ta wata irin karamin kwakwalwa ce tsakani da Allah yawa idan ana karatu motsi yana yawan gittawa ta kusa da ni to abubuwa da yawa da kaina suna tafiya yawa abubuwa da yawa suna tafiya wannan shine dalilin da yasa ni kaina idan zan shigo in zauna ni karatun nan sai na sa waya ta a jirgi sai na kashe ta saboda daga sanda wani ya kira koda ban dauki wayan ba zai tafi da hankali na so lalle ina mai kara jan hankalin mu ya cewa duk wacce za ta shigo ko ta kashe wayan ta ko ta sa wayan ta a shiru ta yadda in an kira ta za ta tashi salin alin ta fita waje can nesa ta je ta amsa kiran ta sannan ta dawo saboda haka mu yi kokari mu kula sosai Allah ya bamu ikon kiyayewa assalamu alaikum wa rahmatullahi amin.